Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya Fara'a Nomad da Halar da kuma Niya sai Alpha Radio na kuma su dake kasar Ghana. Masu na'urar computer ko a duk lokacin da suke son kama tashar suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Hafsat Bello dan mai soro da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka dawo sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren. A cikin wannan shirin zamu kawo muku rayuwar wasu ƴan Najeriya game da dawo da karban harajin bin kan wasu tituna a Najeriya wanda akan wannan batu ne za ku kira mu domin ku bayyana mana rayuwarku kana zamu leka Jamhuriyar Niger domin kawo muku rahoton yadda yau shugaba Muhammadu Yusuf ya kaddamar da wata sabuwar kasuwa mai girman gaske. Haka kuma muna dauke da labarin wasanni daga Murtala Faruk Sanyinna amma duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban sojojin Myanmar na ya shaidawa Papa Roma Francis cewa babu wariyar addini a kasar sa kamar yadda Amurka ta faɗa cewa ana yi wa musulmi ɗan kabilar Rohingya kisan ƙari dangi. Babban hafsa sojojin kasar General Min Aung Hlaing ya yi amfani da shafin sadarwa na Facebook inda ya ce Myanmar ba ta da wariyar addini, haka zalika sojojin ta ma suna ƙoƙarin samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar. Papa Roma ya haɗu da babban hafsan sojojin ne a yau Litinin lokacin da ya fara ziyara zuwa ƙasashe hudu na maso gabashin Asiya domin ya tattauna game da tashin hankalin da ke faruwa a jihar Rakhine wanda ya yi sanadiyar raba musulmin Rohingya fiye da 120,000 da gidajensu inda suka tsere zuwa makwabtansu Bangladesh.
Musulmi ɗan ɗariƙar Sufi a ƙasar Masar sun ce za su ci gaba da shirye-shiryensu na bikin murnar zagayowar haihuwar manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama duk da cewa kasar na jimamin harin da aka kai a wani masallaci da ke Sinai wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 305 da raunata 128. Babu kungiyar da ta dauki alhakin harin da aka kai ranar Juma'a wanda ake zargin an kai ne domin yan ɗariƙar Sufi na ibada a masallacin na Al-Ruwan a wani ƙauye mai sunan haka. Sun ce za su yi bikin maulidin ranar Juma'a mai zuwa a duk faɗin ƙasar da kuma masallacin Al-Hussein da ke birnin Al-Qahira wanda shi ne fi kowane girma a ƙasar ta Masar. Shugaban ƙasar Abdul Fattah El-Sisi ya bayyana kwanaki uku a matsayin ranakun makoki domin jimamin wannan hari da ya auku gab da liman na shirin fara hudu ba.
Hukumomi a tsibirin Bali da ke Indonesia sun ba da ƙololuwar gargaɗin yiwuwar fuskantar aman wuta daga tsaunin Agung wanda yake ci gaba da tumbuɗin toka da hayaƙi. Dutsen yana ci gaba da amayu laka da narkakken dutse wanda ke sakkowa ƙasa ta jikinsa. Jami'ai sun faɗaɗa yankin da ke da matuƙar hatsari zuwa kilomita 10 daga jikin wannan dutse, matakin da yake nufi cewa mutane 100,000 da ke kusa da wannan dutse mai aman wuta za su fice daga gidajensu. Kakakin hukumar ayyukan gaggawa ta ƙasar ya gargaɗi mutane cewa narkakken dutsen da ke fitowa daga wannan dutse zai mamaye wuraren da suke ƙasan wannan dutse. Jami'ai sun ce an ji karar fashewar da wannan dutse mai aman wuta ya yi daga wurare masu nisa yayin da aka ga wuta na fita daga samansa. Toka daga aman dutsen da tursasawa jama'a da su rufe filin jirgin sama na yankin a safiyar ranar Litinin inda aka soke jirage 445, lamarin da ya yi sanadiyar shafar tafiyar mutane 59,000.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewa ana samun gagarumar nasara wajen yaƙi da ƙwayar cutar HIV da ke haddasa cutar AIDS mai karya garkuwar jiki. Rahoton na baya-bayan nan an fitar da shi ne na yayin da ake shirye-shiryen bikin tunawa da ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin dubi da kan wannan cutar. Dr. Anthony Fauci na ɗaya daga cikin likitocin da ke fafutukan neman makarin ƙwayar cutar ta HIV. Hukumar da take yaƙi da cutar a ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ana ƙara samun hanyoyin kaiwa ga magunguna. Rahoton ya kuma ƙara da cewa aƙalla mutane miliyan 21 ne ke fama da cutar da ke karɓar magani, wanda hakan adadi ne da ya haura rabin mutanen da ke ɗauke da wannan cuta. burin Majalisar Dinkin Duniya dai shine a kawo ƙarshen annobar nan da ƙarshen shekarar 2030 idan Allah ya kai mu.
Ministan Shari'a na ƙasar Pakistan yayi murabus daga mukaminsa makonni uku bayan da kungiyoyin addinin Islama suka yi tabari. Zanga-zangar ta sa an rufe titunan da ke hada babban birnin ƙasar da sauran garuruwan Pakistan. Hakan yayi sanadiyar zama tarzoma a ranar Asabar yayin da 'yan sanda suka yi kokarin tarwatsa tarin zanga-zangar inda jami'an tsaro 100 da masu bore da dama suka ji raunuka. Masu zanga-zangar waɗanda ke wakiltar ƙungiyoyin addinin Islama daban-daban suna so ne ministan Shari'a Zahid Hamid ya yi murabus bayan wani ɗan canji da aka yi a dokokin zaben ƙasar wanda suka ce ya saba wa addinin su. Gwamnatin kuma ta shaida musu cewa gyaran da aka yi tangarda aka samu daga ma'aikata an kuma gyara shi. Mai magana da yawun kungiyoyin Tariq Labbaik Ejaz Ashrafi ya bayyana cewa babbar bukatar su ta biya. Masu zanga-zangar sun dakatar da harkokin yau da kullun a babban birnin kuma akalla mutane biyu har da yaro sun rasa rayukansu bayan da motocin daukan marasa lafiya da suke ciki suka kasa kaiwa ga asibiti akan lokaci.
Labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu fara da batun ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya game da sake dawo da harajin bin ta wasu hanyoyi a Najeriya. Ga dai ra'ayoyin da wasu 'yan Najeriya suke cewa game da wannan batu.
Sunana Sale Bakoro Sabon Fegi daga Damaturu jihar Yobe a Najeriya. Dawo da tollgate ba shi da wani fa'ida sakamakon cewa idan aka yi la'akari da shi subsidy na man fetur ma gwamnatin tarayya ta riga ta janye shi. A sake cewa an sanya haraji zamu ce wani kamar takura ne ga al'umma sakamakon cewa ga dai halin da ma talakawa suke ciki a Najeriya, kuma alhamdulillah tattalin arzikin Najeriya ya farfado. Saboda haka tunda demokradiyya ake yi ya kamata maganan tollgate a Najeriya a janye shi.
Sunana Sale Tahir, dan jarida ne mazaunin Abuja. Ko ba komai akwai gudumawa wanda tollgate ya bayar a kasar nan. Tunda a tollgate akwai ƴan toto, akwai masu vulcanizer, akwai makanike, akwai irin waɗannan mutane da suna tollgate har wurin ma ya fara zama gari. Don yanzu duk wanda ke kaman kusan tafa, kaman maraban Jos, tollgate da ya hada wannan wurin ya zama gari. To ashe ko da an bar tollgate din nan ba a rusa su ba shekara 16 suka wuce, da waɗannan wurare sun zama gunduma ma ba kawai ba.
Shugaban jami'ar Abga na jihar Niger, da gwamnati ta gyara hanyoyin da suka tsalge, to da wannan yana da amfani. Amma tun da ba a gyara hanyar ba, a sati sama da mutum 3,000 na mutuwa a Najeriya saboda lalacewar hanyoyi. Idan an ce an tsalge da yanzu nan ne aka yi, amma inda gwamnati ta gyara ta sa tsalge din, to za a ce ta yi wani abu. Ni ra'ayina a yanzu zai ba na so a dawo da tsalge tun da zai ba a gyara hanya ba. Waɗansu ne ake ganin wanda ba su samu kuɗi ba, ake so a ƙirƙiro hanyar za su samu kuɗi. Ni a ra'ayina ba wai an yi saboda talaka ba. To lokacin da ba tollgate ma ya talakan kasan nan ya kare, balanta da yanzu an samu dalili da za a takura shi, ya saka mutane yayi yawa.
To a can jamhuriyar Nijar ku, shugaba Muhammadu Yusuf ne ya kaddamar da sabuwar kasuwa mai girman gaske. Shi ma ministan cikin gida Bazoum Mohammed ne ya yi wa 'yan jarida jawabi jim kaɗan da shugaban ya kaddamar da wannan kasuwa. Ga tamar labari.
Yau da shekara kusan biyu da aka ɗauki wannan niyya, an samu cece kuce diya saboda akwai mutanen da suna shakkun da za a yi wannan kasuwa kuma ta yi alheri. yau da aka gina ta, kuma aka gina ta cikin tsari na zamani. Ga ta nan babbar kasuwa ce wanda za ta iya karɓan duk mutanen da suke so su buɗe kantina, kuma kun ga akwai tsafta, akwai tsaro, akwai duk abubuwan da ya kamata, saboda tsarin da aka yi tsari ne na zamani. Na ce muku, mutanen Zandar za su ci moriyar wannan kasuwar. Babba kyauta ce da shugaban ƙasa ya ma garin Zandar da jihar Zandar gaba ɗaya, saboda kuna tune kasuwar dole kasuwa ce talaka, inda aka yi ruwa baka iya ma ka shiga, kuma in ma babu ruwa babu tsafta, babu tsaro, babu komi. Yau ga ta nan ta zan kasuwa ta zamani, wanda kuma za ta kawo babbar gudunmawa cikin bunƙasa tattalin arzikin ƙasar jiha. Mutanen Zandar suna mishi godiya, kuma a madadinsu ina so nan gaban shi in ce mishi mun gode.
Wannan kasuwa ta zamani ta dole tana ɗauke da shaguna 2,252 da duk wani abu na bukata. Ko Alhaji Babikir Muhammad, shugaban 'yan kasuwa, me zai iya cewa da wannan rana?
Ba abin da nake kunshe da shi illa farin ciki da Allah ya sa aka kashe wannan kasuwa, kuma a yau aka jaddada ta, kuma cikin ɗan gajeren lokaci aka zo aka tsara ta. Gashi yau za mu koma ciki. Batun samun shago ai ba wani abu bane mai matsala, saboda da 1,000 ne da wani abu aka kashe, yanzu kuma an yi 2,000 da wani abu. An yi rasansaman ta kowa an lissafa a bangaren da yake, kuma an san asharan da yake. To wannan muna fatan ayi a mana adalcin zawwal adiba a dauko wannan girgamkin. Dukkan wanda suke zamne, wanda suke a da suna zamna a sallame su, kuma an sallame su a bai kowa dukkan mai rabo wanda ya demanda. Haka dan muke tsammanin za a yi, kuma haka muka sa a ranmu a yi. Di yanda za mu yi za mu su fafatakal yanda za su samu arha. Su dukkan masu karamin ƙarfi take cikin kasuwar.
Su ma dai al'ummar gari sun bayyana ra'ayinsu kan samun wannan sabuwar kasuwa ta zamani a nan da magara.
Sunana Madam Bosna. Gaskiya alhamdulillah kasuwa mun ji daɗi, mun yi murna. Hankalinmu ya kwanta, ba ruwanmu da wani deflace, mu je can yanzu kawai a cikin kasuwa dole zan mu zo mu yi sayayya mu kafi da abin da muke so.
Sabiu Isa, wannan kasuwa kusan a Afrika ma ina ga in ba ta biyu ba ta uku ce a me yake da suna, dan a Niger ba a magana ita ce ta farko.
Rima Alhaji Jibrilu. To dan saboda haka muna ma shugaban kasa godiya, dangance da babban kokarin da ya zo ya gyara kasuwa mai tarihi.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To madalla, mun riga mun samu kiran farko ko wato daga Kwara. Waye daga Kwara?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Bello Garba ina mai blog da kayan wuta kala-kala na Sifa Kwara daga Kwara a Najeriya.
To Bello, me ra'ayinka?
Gaskiya dangane da wannan bayani da wannan ba Allah ya yi fashe lato, gaskiya abu ne mai kyau. Sai idan muka duba, idan haka hito da wannan tsari, matuƙar dai hanyoyin da za a bi na a samu kuɗin shiga, kuma a wa talakawa aiki, to gaskiya bai da wani dillahi. Muna kuma yabo da jinjina ga wannan gwamnatin tamu ta Muhammadu Buhari. Muna fatar kudurorin da yake na alheri, Allah ya saka masa alheri, kuma shi ba shi ikon yi muna ayyuka na alheri a wannan ƙasa tamu. Mai magana Bello Garba, ina so kasan Najeriya. Na gode BOA.
Mun gode Bello. Yanzu kuma bari mu je Dama Turu. Waye a Dama Turu?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Waye daga Dama Turu?
Yawa, kuna tare da
muna tare da
ni ra'ayina. Na'am, ra'ayina kan wannan toll gate na hanyar nan gaskiya ana wara ayin yana da kyau, domin waɗanda ba su da aikin yi ma ta sanadin wannan hanya na toll gate nan
suna
samu abin ne. Kamar da su wata da wani dan jarida ya magana, akwai masu sai da fiye wata, akwai masu abinci, akwai masu to kaga duk wannan zai rage rashin ayyukan yi ga wasu. Kuma ya kamata gaskiya gwamnati ta duba ta gani, ta duba dai ta kama na cigaba kwarai da gaske dangane da toll gate nan, kuma ta sa mata idanu san, saboda bisa wani lokacin ma'aikatan su ɗin an ce suna buga takardu na bode, to ya kamata gwamnati ta sa idanu kuma a gyara mana hanyoyin ma gaba daya tashin lafiya daga Buba Wanzam kasuwar da Maturu.
To mun gode Buba Wanzam. Yanzu kuma muna Taraba. Waye da Taraba?
Kabiru ne daga Taraba. Kabiru daga Taraba.
To amma Kabiru, da Allah ka share duwanka, saboda ina jin murya ta a ciki.
to na kashe.
To jamuje.
Wato ra'ayina shine akan shugaban mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar. Shi wani rana yake ya koma APC, wata rana yake ya koma APC, wata rana yake ya koma APC, saboda Allah
ba abin da muke magana akai kenan ba. Bari mu je Nasarawa, ka saurara ka ji abin da muke magana akai. Nasarawa, wai a Nasarawa?
Ibro Musa Mano Bigot.
To Ibro, meye ra'ayinka?
A ra'ayina kan wannan maganan Tollgate ina da kyau.
To
wanda a mai saboda Tollgate din nan gashi ya zama tarkon barayi da yanzu, saboda in aka mai da shi ana kai ana dawowa ba wani wanda zai yi wani abu, kuma zai ba gwamnati daman kokarin yin za a gyara hanya, kuma mutane za su samu abin yi masu sai da fiye wata biredi da sauran abubuwa. Saboda haka wannan gwamnati mai albarka, Allah ya kara mata albarka, shugaban kasan Allah ya ba shi nasara.
Ibro, kana ba da goyon baya 100% kenan. To ya yi kyau, wace magana, waye ya mutu da shi akan layi yanzu?
Adamu Yusuf Leda Kwantagora.
To Adamu Yusuf, me ra'ayinka?
To ra'ayina gaskiya magana Tollgate ma yanzu bai taso ba.
Me yasa?
Saboda misali yanzu mu anan yankin Kwantagora, idan ka ce kana son ka je makera, gadoji ma da suka kare, to a cikin gada, yashin gada za a yi mana Tollgate, ko ku a tsallaken gada za a yi mana Tollgate? Babu hanya, babu gadodin nan gaba ɗaya na gwamnatin tarayyar nan, babu gada, babu hanya ta lalace, ta zama kamar wani mutuwari.
To a da baya da kuɗin ne aka ce, kuɗin da aka tattara da su ne za a gyara waɗannan hanyoyin?
To yaushe aka tara, yaushe aka yi? Duk da dai wannan gwamnati tamu ne, amma yaushe aka yi?
Waton ka in dai naka ne ba ka goyon bayan wannan sabon tsarin?
Ina goyon baya, amma kamar ƴan uwana ne da suka yi magana daga baya, a tabbatar da cewa an gyara hanya kafin a Tollgate.
To mun gode da wannan ra'ayi naka, Allah sa ku mahukunta sun ji wannan ra'ayi naka. Yanzu muna Katsina, waye a Katsina? Waye a Katsina? Ko layin na Katsina ya yanke ne?
Hello,
muna jin yawa, wajine ne?
Daura ne, daura.
To Daura, waye daga Daura?
Ibrahim Babaji ne daga Daura.
To Ibrahim Babaji, me ra'ayinka game da wannan batu?
Ra'ayina a kan Tollgate, shi Tollgate idan aka yi shi ci gaba ne, ita kanta gwamnati da musamman ita wannan gwamnatin da muke ganin za ta kawo mana ci gaba da tattalin arziki, musamman abin da ta sa a gaba, idan dai har za a yi shi kuma ya kasance an bi tsari da adalci, su kuɗin idan an same su a sa su ta hanyar da ya dace, a gyara hanyoyi, a gyara wasu abubuwa, wannan abu babu laifi.
To mun gode.
Ina iyaka a yi Tollgate din ne kuma a sa su wasu su rika kwashe kuɗin suna ABS, shi ne matsala kamar yadda gwamnatocin baya suka yi. Amma mu muna tabbatar da ita wannan gwamnati ta Janar Muhammadu Buhari da wuya haka ɗin ta yiwu, idan dai har za a yi shi kuɗin su amfani talaka, su amfani wani ma, ta wannan abu ba laifi ba ne idan an yi Tollgate.
To mun gode ƙwarai da wannan ra'ayi naka Ibrahim Babaji.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, waye daga Kano?
Kano, magana da Malam Musa ne.
To Malam Musa, me ra'ayinka game da wannan batu?
Ra'ayina wannan duk shirme ne.
Me yasa?
Wannan gwamnati ba gwamnatin talakawa ba ne.
Me yasa ka ce haka?
Yawwa, so duk abin da take ba don taimaki talaka take yi ba.
To, ina hujja?
Ina fatan kana saurara, kana ji na.
Ina jin ka.
Duk gwamnatin aka yi na ba gwamnati janye tallafin noma banda wannan gwamnatin. Haka ne?
Ba wadda ta yi.
Janye tallafi akan harkar noma banda wannan gwamnatin. Kuma yanzu sake kirkiro wani abu da zai zo ya cutar da talaka ba ya taimaki talaka ba. Hanyar nan gaba ɗaya ba hanya ko ɗaya da take a gyara Najeriya. Hello?
Ina jin ka.
Kana tare da ni?
Ina tare da kai Malam Musa.
To duk masu cewa kaza-kaza, mutane masu ra'ayi, kawai ra'ayin gwamnatin suke ba sa duwa meye gwamnatin ta suke musu komai za ta yi musu. Wannan shi suke ra'ayin gwamnatin. Amma ba gwamnatin talakawa ba ne wannan gwamnatin. Gwamnatin abokai ne da wasu mutane da yake ƙauna kawai.
Mun gode Malam Musa, aka ce hagun wani daman wani. Yanzu bari mu je Nasarawa, waye a Nasarawa?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Mai mulki Telan Gayu, bayan kai dama Suleiman lafiya.
To Telan Gayu, don Allah ka share duwanka.
To na kashe.
To za mu je.
To ni ina ga maganan wannan talgen da za a yi nan. To yana da
mahimmanci
a dawo da shi. Saboda idan an ka dawo da shi, ina ga zai taimaka. Saboda ka gani kaman wannan lokacin da ake yin nan kaga yare
wai
yan zirga zirga a wurin saboda haka muna ina da kyau da muhimmanci a dawo da shi
to mun gode ce langayo bari mu je plateau kuma waye a jahar plateau
yawa ne magana bala commander ne daga cikin garin bukur jahar plateau
to bala commander me ra'ayinka game da wannan batu
yawa to ra'ayi na gaskiya akan maganan target din nan gaskiya abu ne mai muhimmanci wanda ya kamata a ce gwamnati ta dawo da wannan target din an samu ana samu kudin shiga kuma ta samu
wayo lamban bala commander ya
matakan tsaro ta samu matakan tsaro sai a wannan toll gate din insha Allah idan aka sa matakan tsaro da izinin ubangiji da ta haifar mana da dani ido a Najeriya ubangiji Allah ya sa ku tashi lafiya bala commander ne
mun gode bala commander bari mu je Kaduna binnin gwamna waye daga Kaduna
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Oga, ina maka barka da dare.
Wa alaikum assalam. Mai radio da kujera. Mai radio da recorder.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To za mu je.
To gaskiya al'amari gwamnatin tarayya ta yi cikakken bincike ko kuma ta yi cikakken tunani akan dawo da wannan toll gate din. Saboda kaga wannan toll gate din zai bada damar irin abubuwan da ake faruwa ko kuma a hanya da wasu matsaloli da ake samu akan hanya ya raku kuma idan kaga idan wallahi da mun kashe wannan toll gate da akai ba karamin kashe arewacin Najeriya akai ba dan haka mu abin da muke gani wannan gaskiya ba karamin tunani bane kuma muna fatan wannan abin zai sa hanyoyin mu su kasance ana gyara su idan aka karbi wannan kuɗi kuma duk kalurawa ai wannan abin shi taimakon shi kashe duk wani mai hawa mota akan hanya ne dan haka wannan abu kuduri ne mai kyau ogana da fatan za a tashi lafiya Alhaji Musa Garo nagode
to mun gode kwarai Musa Garo mai radio da recorder to ina ganin kiran da zamu dauka kenan yanzu nan a shirinmu na gaba to madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba
daga Washington DC Sashen Hausa na Murya Amurka ke gabatar muku labaran wasanni
hukumar kwallon kafar Najeriya ta NFF tana nan tana shirin daukar nauyin yan kallo magoya bayan kungiyar kwallon kasar ta Super Eagles domin karfafawa yan wasan kasar gwiwa a wasannin gasar cin kofin duniya ta badiya kasar Russia yan kungiyar magoya bayan kungiyar kwallon kasar sun dade cikin damuwa sakamakon takaddamar shugabanci da ta'addabe kungiyar lamarin da ya kawo cikas ga magoya bayan suka kasa halartar wasannin neman gurbin gasar na waje Wani jami'in hukumar ta NFF ya ce suna buƙatar tabbatar da magoya bayan kungiyar isassu sun halarci gasar ta duniya kuma tuni da hukumar ta so mazantawa da kamfanoni domin ɗaukar nauyin magoya bayan shugabancin kungiyar ta magoya bayan Super Eagles din ya rabu gida biyu inda Reverend Ekpeya da Vincent Okumagba kowanne yake ikirarin shugabancin kungiyar Tsohon daraktan wasanni na kungiyar Chelsea ta Ingila Michael Emenalo ya soma aiki a matsayin daraktan wasanni na kungiyar Monaco ta kasar Faransa Emenalo dan shekaru 52 ya bugawa kasarsa ta Najeriya wasa a gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya a shekara ta 1994 ya kuma soma aiki ne da kungiyar Chelsea a shekara ta 2007 a bangarorin nemo yan wasa da horarwa kafin ya kara masa girma zuwa daraktan wasanni a shekara ta 2011 mataimakin shugaban kungiyar ta Monaco Vadim Vasilia ya ce sun yi sha'awar aikin Emenalo ne saboda kwarewar da yake da ita a sha'anin farautar yan wasa da horarwa tsawon shekaru a daya daga cikin manyan zaratan kungiyoyi a duniya a kasar Italiya kuma kungiyar AC Milan ta sallami mai horar da yan wasanta Vincenzo Montella inda ta maye gurbin sa da kocin matasan kungiyar Gennaro Gattuso yanzu haka kungiyar na matsayin ta bakwai ne a teburin gasar Serie A ta kasar da maki 20 ta yi kunnin doki da Torino ba wanda ya zura kwallo a jiya Lahadi haka kuma sun sha kashi har sau 6 a cikin manyan wasanni 14 a wannan kakar wasannin a Ingila kuma kungiyar Everton ta sake bude sabon shafin tattaunawa da Sam Allardyce domin ya kasance kocin ta na dindindin tun a makonni biyu da suka gabata ne kungiyar ta soma tattaunawa akan Allardyce to amma kuma ba a cimma daidaito ba to sai dai an sabunta tattaunawar biyo bayan kasawar zancen su da kocin Watford Marco Silva da kuma kashin da kungiyar ta sha har sau hudu a cikin wasanni bakwai a ƙarƙashin kocin riƙon Korea David Onsworth. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka da kasar Tunisia suna da alakar haɗin gwiwa mai ƙarfin gaske da musayar ra'ayoyin harkokin yau da kullum tsakanin ƙasashen biyu don haɓaka martabar juna. Dunƙulalliyar ƙasa mai haɗakar jihohi ko United States a turance. Haka kuma a shekarar 1956 lokacin da Tunisia ta sami 'yancin kai, Amurka ce ta zama babbar ƙasa ta farko da ta shaida amincewarta da samun 'yancin kai tare da kulle hulɗar diflomasiyya. Tun a wannan lokacin, a cewar muƙaddashin sakataren harkokin wajen Amurka John Sullivan, dangantakarmu da Tunisia na ƙara haɓaka, sannan muna godiya ga al'ummar ƙasar ta Tunisia game da rungumar matakin farko a shekarar 2011 na hoɓɓasar rungumar demokradiyya da kare 'yancin bil'adama da kuma walwala don cimma daidaito da mutunta juna. Amurka na alfahari da taimakawa Tunisia game da harkokin tsaro, siyasa da kuma haɓaka tattalin arziki, inda a shekarar 2017 Amurka ta ƙara wa ƙasar tallafin soji da kaso 30 a kan na shekarar 2016. Muƙaddashi Sullivan da takwararsa na Tunisia sun tattauna game da farfaɗo da ƙarfin tattalin arziki da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa da ƙasar ta Tunisiyawa ke ƙoƙarin sakawa a cikin doka don fara aiki. Wannan shirin na farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar zai taimaka wajen farfaɗo da ƙaruwar arzikin ƙasar, bunƙasar haɗa-haɗar kayan masarufi da ake samarwa a cikin ƙasar. Tattaunawar za ta haƙiƙance da maida hankali akan tsaro tsakanin ƙasashen biyu. Sullivan ya ƙara da cewa dole mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu murƙushe ƙungiyar 'yan ta'addar ISIS waɗanda ke ƙoƙarin sake samun tushen zama a Afirka ta Arewa, tare da yiwa abotar Amurka da Tunisia barazana. Ko harin ta'addancin da aka kai a Tunisia da New York kwanan nan ya tabbatar da muhimmancin ci gaba da haɗin gwiwar tsaro a tsakaninmu, wanda yake da wahala a yanzu fiye da wasu lokutan da suka wuce. Daga ƙarshe dai, akwai tabbacin ci gaba da alaƙar Amurka da Tunisia game da tsaro, tattalin arziki da kuma martaba demokradiyya. Idan kuna da jawabi, sai a rubuto wa Editorials VOA a Washington DC mai lamba 20237 USA. Za ku kuma iya yin jawabi tare da duba editorial ɗinmu na kwana-kwanan nan a VOA Editorials homepage mai adireshi www.voanews.com/editorials. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kana takaice.
Shugaban sojojin Myanmar ya shaida wa Papa Roma Francis cewa babu wariyar addini a ƙasarsa, kamar yadda Amurka ta faɗa cewa ana yi wa musulmai 'yan ƙabilar Rohingya kisan ƙare dangi. Musulmai 'yan ɗariƙar Sufi a ƙasar Masar sun ce za su ci gaba da shirye-shiryensu na bikin murnar zagayowar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk da cewa ƙasar na jimamin harin da aka kai a wani masallaci da ke Sinai wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 305 tare da raunata 128. Hukumomi a tsibirin Bali da ke Indonesia sun ba da ƙololuwar gargaɗin yiwuwar fuskantar aman wuta daga tsaunin Agung wanda yake ci gaba da tumbuɗin toka da hayaƙi. Dutsen yana ci gaba da amayo laka da narkakken dutse wanda ke sakkowa ƙasa ta jikinsa. Wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewa ana samun gagarumar nasara wajen yaƙi da ƙwayar cutar HIV da ke haddasa cutar AIDS mai karya garkuwar jiki.
To madalla, da ta kai tutun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai gobe da safe ku jo su abokan aikinmu da wani sabon shirin. Ciki ko hada shirin nan na tsaka mai wuya na Aliyu Mustafa Sokoto. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman ita Hafsa Tilla ɗan mai tsoro, da ta taimaka domin gabatar da shirin. Da Daniel Brown da ya bada umarni, sai injiniyan mu Joseph Gill, ni Ladan Ibrahim yau ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma ƙara saunin lafiya.